Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya Far'a FM, Nomad FM da Lol Duniya da tashar Mutafi Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi, yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masara salamu alaikum barkamu da warhaka. Abdul Aziz Adili Toro ne daga birnin Washington DC tare da Sarfilu Gumel da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Juma'a 1 ga watan Fabrairu na shekara 2019. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, mu fara da kanun labarai.
Jiya Alhamis, Amurka ta dauki matakin kin baiwa wasu ƴan kasar Ghana umarnin shiga kasarta, wanda hakan zai kara wahala ga ƴan kasar da ke yammacin Afirka kai ziyara Amurka. Mayakan kungiyar Al-Shabaab sun kara kaimin har-haren da suke kaiwa kan mayakan kungiyar ISIS a arewa maso gabashin yankin Bari na kasar Somalia mai yawan duwatsu. Shugaban ƴan adawar kasar Venezuela, Juan Guaido, ya ci jami'an tsaro sun je gidan matarsa jiya Alhamis a wani yunkuri na yi masa barazana.
To bayan labaran duniya za ku ji rahoto akan wata ziyara ta musamman da ministan cikin gida Bazoum Mohamed ya kai a birnin Kwanni domin magance wasu matsaloli da suka shafi tsaro akan iyaka da kasar Najeriya.
A wannan yankin nan na tsakanin mu da Najeriya, musamman wajen yayya da wajen muntseka, mun gano cewa akwai mutane wanda ba a saba ganin su ba.
Sannan za mu leka a jihar Oyo, Najeriya, inda za ku ji sabbin matakan da jami'an tsaro ke shirin dauka dangane da zabe mai zuwa. Bayan haka muna tafe da shirin duniyar Amurka da Mahmudu Lalo zai gabatar, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumel. Jiya Alhamis, Amurka ta dauki matakin kin baiwa wasu ƴan kasar Ghana umarnin shiga kasar ta, wanda hakan zai kara wahala ga ƴan kasar da ke yammacin Afirka kai ziyara Amurka. Gwamnatin Trump ta kakaba takunkumin ne saboda tana zargin kasar Ghana da rashin ba ta haɗin kai wajen mayar da ƴan kasar ta da Amurka ta kora. A cewar sakatariyar ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka, Kristen Nelson, a wata sanarwa ta fitar, Ghana ta gaza amfani da abin da ya zama wajibi gare ta karkashin dokar kasa da kasa na karɓar ƴan kasar ta da Amurka ta yanke hukuncin mayar da su kasashensu. Wasu lokuta Amurka kan tsaurara matakan hana ba da izinin shiga kasar ta kasashen da suka ki ba da haɗin kai ga hukuncin da ta wato hukuncin ta na mayar da wasu mutane kasashen su na haihuwar da ta kura. A watan Yuli, ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka ta tsaurara wasu matakan bayar da biza ga kasar Burma da Laos, bayan da kasashen suka ki ba da haɗin kan akan lokaci domin ta mayar musu da 'yan kasashen su. Mayakan kungiyar Al-Shabaab sun kara kaimin har-haren da suke kaiwa kan mayakan kungiyar ISIS a arewa maso gabashin yankin Bari na kasar Somalia mai yawan duwatsu, a cewar kwararru. Jami'an leken asiri da na tsaro yanzu na cewa kungiyar Al-Shabaab ta kwace wasu wurare biyu daga hannun mayakan ISIS a wannan makon. Daya cikin garuruwa biyu ana kiransa El Marel, wanda ke zama wajen da mayakan biki rikici a kai. Kauye na biyu da Al-Shabaab ta kwace ana kiransa Shabab, da ke kudu da garin Kandala. Mayakan ISIS dai sun ja baya inda suka koma can cikin duwatsu, amma masana na cewa fada tsakanin kungiyoyin biyu bai kare ba. Tsohon shugaban hukumar leken asirin Puntland, Abdi Hassan Hussein, wanda ke bibiyar rikicin da ke faruwa tsakanin kungiyoyin biyu, ya ce suna faɗan ne akan neman iko a tsaunukan wanda ke zama tushe ga kungiyar ISIS. Shugaban ƴan adawa kasar Venezuela, Juan Guaido, ya ce jami'an tsaro sun je gidan matarsa jiya Alhamis a wani yunkuri na yi masa barazana. Guaido ya ce jami'an daga hukumar 'yan sanda sun je gidansa a jiya suna tambayan matarsa Fabiana a wani sako ta kafar Twitter da ya kafe. Guaido ya ce lamarin ya faru ne yayin da 'yarsa mai shekaru 20 da kakarta ke gida, kuma duk wani abu da ya faru da yarinyar shi zai dauki mataki kan shugaban 'yan gurguzu Nicolas Maduro, sai dai babu wani martanin gaggawa da gwamnatin Maduro ta fitar. da yake magana da manema labari Koido ya gode wa makwabtansa waɗanda suka kai dauki bayan zuwan ƴan sandan ya kuma ce makwabtan sun yi Allah wadai lokacin da suka kai wa iyalan nasu dauki yayin da jami'an ke neman wasu bayanai rahotanni dai sun ce daga baya jami'an sun bar gidan to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Shugaban Amurka Donald Trump ya kira tattaunawar haɗin gwiwa da 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar Democrat da Republican suka yi kan gina katanga wato kan kuɗin gina katanga da cewa bata lokaci ne a wata hirar jaridar The New York Times a fadar White House jiya Alhamis Trump ya sake nuna yiwuwar zai iya ayyana dokar ta ɓaci domin ya gina katangarsa ba tare da amincewar majalisa ba Trump ya ci gaba da cewa za mu ci gaba da gina katanga har mu kammala ta yanzu idan na ayyana dokar ta ɓaci ko ban yi ba za ku gani na shirye matakan da zan wato da zan yi idan dai babu wata yarjejeniya kan tsaron iyaka cikin makonni uku da Trump zai saka wa hannu akwai yiwuwar sake rufe wasu ma'aikatan gwamnatin Amurka Idan shugaba Trump ya ayyana dokar ta ɓaci, 'yan jam'iyyar Democrat waɗanda ba su son bayar da kuɗin da za a gina katanga zai iya yiwuwa su kalubalanci Trump a gaban kotu. Daga ƙarshe jami'in Amurka na musamman a Koriya ta Arewa, Stephen Biegun, ya tabbatar da cewa Amurka ba ta samu cimma wani abin a zo a gani ba a tattaunawar da ake kan shirin makaman nukiliya Koriya ta Arewa. Yayin da muke son a ce mun kai wani waje a tattaunawar da muke a yanzu. Mun dan samu ci gaba cikin watanni shida da suka gabata tare da fatan za mu samu ci gaba nan gaba a cewar Biegun lokacin da yake jawabi a jami'ar Stanford wannan magana da yi na zuwa ne ɗan makonni kafin taron ƙorin na biyu tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da takwaransa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un a jiya Alhamis Trump ya ce za su bayyana rana da kuma inda za a gudanar taron a farkon mako mai zuwa ya ƙara da cewa ina tunanin yawancin ku kun san inda za a gudanar taron ba wani abin sirri bane an yi ta watsa rahoton cewa ƙasar Vietnam ne za ta karɓi bakuncin taron na Trump da Kim da aka shirya kusan ƙarshen watan nan na Fabrairu har kuma ana ambaton ƙasar Thailand da cewa mai yiwuwa ita ma za ta iya karɓar bakuncin taron
To madalla a gaida Sarfilu Hashim Gumel labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC Yanzu sai rahotanni mun za mu fara daga Jamhuriyar Niger inda ministan cikin gida na Jamhuriyar Niger Bazoum Mohamed ke rangadi a gundumar birnin Konne dake kan iyakar Niger da Nigeria a sanadin rahotanni da aka bada na cewa wasu ƴan ta'adda daga kasar Mali sun shiga yankin wakilin muryar Amurka Haruna Mamambako ya aika muna da ƙarin bayani
Rungurungun ministan ƙasa ministan cikin gida mai kula da tsaro da kananan hukumomi da al'adu da addinai ne Malam Bazoum Mohamed ya sabka kuma ya soma rangadi a cikin gundumar birnin Konne tare da rakiyar gwamnan jihar Tawa sarakunan gargajiya da magajin nan gari na karkarar birnin Konne Bazoum Mohamed na wannan rangadi ne bayan da waɗansu miyagun mutane da ake kyautata zantuwa 'yan ta'addar ƙasar Mali ne suka soma bayyana a waɗansu yankunan wannan karkarar
a wannan yankin nan na tsakanin mu da Najeriya musamman wajen yayya da wajen mun tseka mun gano cewa akwai mutane wanda ba a saba ganin su ba wanda kuma niyyarsu ba ta ƙoraice ba suke yunkuri su yi irin aika-aika da muka shaida a waɗansu ƙasashe wannan ya tada mu hankali saboda ya tada muku ku hankali abinda muke gani yake afkuwa a wani wurin ba mu so a gane shi nan ƙasar Konne ba mu so mu gane shi a ko'ina Niger sabilin haka mun ɗauki matakai wanda alhamdulillahi yau mun samu sauƙin abun domin mutanen nan su ma sun gane cewa ba za su iya ba saboda mun ta san musu mutanen da suke mu'amala da su su ma mun gane su kuma mun kame wa'ansu cikin za mu gurfanar da su gaban shari'a kuma za a hukumta su kuma su sha wahalar da ta dace saboda niyyar su ba mai kyau ce ba a kasa babban bukata ta jama'a shine kwanciyar hankali da zaman lafiya wannan ne wajibi na farko da yayyara ta yi a wuyan gwamnati kuma mun yi niyya mu tunkari wannan matsala mun tunkare ta mun fara samun nasara mun ma samu nasara da yardan Allah kawo police mutum 70 wanda aikin su su yi shawagi bisa iyaka tsakanin mu nan da Najeriya
a lokacin da yake daukar magana mai martaba sarkin kwanni Alhaji Muhammad Salifu Sardauna ya yabawa gwamnatin kasar game da wannan matakan tsaro da ta dauka wa wannan yankin inda za ta girka wata makekiyar barkin ɗan sanda da za su karfafa matakan tsaro akan iyakar Niger da Najeriya
ka tawo daidai lokacin da muke bukata na tsaro da cikin kauyen mu da birnin namu saboda akwai ƴan ta'adda akwai barai ƴan hoshi da makami akwai barai na satan motoci akwai barai na gidaje abu kashi kashi mun sa ana kokari da ba akwai faturi na komin akwai faturi na department shekarun jiya nan ba a dade ba kun karo muna police 70 daga maradi su zo su kama muna aikin nan mun gode
Alhaji Abbalele shine shugaban gundumar birnin Kwanni
da sarki da mayor din sun wafi koke-koken kuma da sakamakon da aka samu dukkan wajen fannin tsaro da fannin abubuwa alƙawarin da aka dauka to muna fatan wannan Allah ya da minista na kasa ya yi kuma da mamman aikatawa ne kuma za a aikata
minister Bazoum Mohamed zai gudanar da taron gangami a garin Bazaga a yau din nan bayan wanda ya jagoranta a Alela da birnin Kwanni a ranar jiya Haruna mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna mamman bako yanzu kuma sai mu leka jihar Oyo Najeriya inda za ku je bayanan da commissioner ɗan sanda na jihar Oyo yayi akan matakan tsaro da suka dauka a jihar yayin da ake ci gaba da shirye-shiryen babban zabe mai zuwa wakilin murya Amurka Ibadan Hassan Umar Tambuwal ya aika mana da ƙarin bayani
yayin da kakar zaben shugaban kasa da ƴan majalisun Najeriya ke ƙara karatowa jami'an tsaro a jihar Oyo sun yi kashedi tare da bayyana irin matakai ko shirin da sun kai don tabbatar da cewa an yi zaɓuɓɓukan lamun lafiya Commissioner ɗan sanda na jihar Oyo Abiodun Odude yace za su yi amfani da dukkan karfin doka ga duk wasu mutane ko mutum da ke kumajin ta da zaune tsaye ko aka kama shi da harsasai ko makamai to zai yabawa a zaki shi ko jami'in hulɗa da jama'a na rundunar tsaron farin kaya wato civil defense Olusegun Oluwale ya zayyana irin matakan da za su dauka don ganin zaben ya tafi daidai
we have six area command of those area command are Yagoku Area B is at Akinyele. We have one in Oyo, another one at Ogumosho. He's staying in Igbora.
Mr. Olusegun Oluwale, yace suna da yankuna guda shida da sun ka kebe. Yanki na daya shine Iyaganku, Akinyele na biyu, ta uku na yankin Oyo, sai ta hudu a garin Ogumosho, isayin Igbora. Ta yadda za su kai ga talakawa kuma su kare dukiyoyi da rayukan jama'a a lokaci da bayan zaben. Ya buƙaci jama'a da su dafawa jami'an tsaro baya don a gudanar da zaɓuɓɓukan lafiya. Kwamandan runduna ta biyu ta sojojin Najeriya da ke Ibadan, Manjo General Okundele Azinta, ya ce a bisa umarnin hafsoshin Najeriya, runduna ta biyu ta sojojin Najeriya ta tsara wasu aikace-aikace don tabbatar da tsaro ga jama'a da dukiyoyinsu, musamman a lokacin da ake shirin yin babban zaɓen na shekarar 2019.
Along with the directives of the
chief of army staff, I flagged off exercise Kubeli 3 in two divisions area of responsibility in order to ensure security of lives and properties, especially as we go towards the 2019
General Azinta ya buƙaci jama'a da su fito su kada ƙur'unsu ba tare da wata shakka ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah Amin amin summa amin 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 summa amin ya Allah
A gaida Hassan Umar Tambuwal kada shafa ana sauraron shirye-shiryen muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai shirinmu na gaba duniyar Amurka daga Mahmud Lalo
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka Izuwa yanzu kwamitin bincike na musamman na Robert Mueller ta kafa domin bincikar zargin katsalan dandan da Rasha ta yi a zaben Amurka na 2016 ya samu wasu mutane da kamfanoni 34 da laifi inda wasu daga cikin su suka amsa aikata laifin domin neman a yi musu sassauci wajen hukunci shirin duniyar Amurka na wannan mako zai ta'allaka ne kan mutum na baya-bayan nan da aka kama da zargin hannu a badagalar ta Rasha sunana Mahmud Lalo So mutum na baya-bayan nan da aka kama da laifi aka kuma fara tuhuma kan zargin hannu a hada kai da kwamitin yakin neman zaben shugaba Trump yayi da Rasha a zaben 2016 shine Roger Stone mutumin da ya kasance da daddan aminin shugaba Trump kuma tsohon mai bada shawara ga kwamitin yakin neman zaben sa a zaben 2016 a ranar 30 da ta gabata aka fara tuhumar Stone inda yake amsa cewa yana da laifi kan laifuka bakwai da ake tuhuma shi da su da suka hada da yiwa majalisar dokokin Amurka kariya kan rawar da ya taka a wallafa sakonnin email din nan da dandalin nan mai kwarmata bayanan sirri na WikiLeaks yayi baya ga tuhuma kan laifin yin zagon kasa ga binciken da majalisar dokokin ke yi daga nan da wannan lamari na tuntubi Professor Yusuf Alhassan malamin jami'a a jihar Missouri dake nan Amurka yadda yake auna wannan lamari
kuma yadda ka fada wannan charge da aka yi masa ai charge ne guda 7 daya daga ciki karyar da yi wa yan majalisa da dai sauransu kuma wanda dukkaninsu waɗannan cajukan da aka yi masa cajuji ne wanda suke gaskiya suna da nauyi kuma Allah na tuba sai dai ce Allah ya fishe shi amma wato yana cikin tsaka mai wuyan ji malam Bahaushe a yadda dai nake kallon al'amarin da yake nan na biyu kuma wannan kamar wato abin ya ƙara kurato ko kusa da shi shugaba Trump tunda duk waɗannan in ka tuna kan mutane 5 ko 6 din nan da aka kama su da laifi kuma har aka yanke musu hukunci har da shi tsohon lawyansa wanda ma zai gurfana a gaban yan majalisa a 8 ga watan gobe na February na Fabrairu so kaga wannan yana ɗaya daga cikin cewa abin nan fa yana tahowa hankali a hankali to har ya zo kuma kusan wajen babban aboki ko kuma wanda ba aboki ba kusan babban amini zance a takaice to wannan gaskiya ba karamin tashi hankali ba ne ga shi shugaba Trump da kuma iyalinsa
to professor takwarorinka masu sharhi suna ta hasashen cewa akwai yiwuwa shi Roger Stone ya miƙa wuya wato yace zai ba masu binciken hadin kai kenan domin a binciki wannan zargi da ake wa kwamitin na yakin neman zaben Trump lura da irin alaka ta kudda-kudda ke tsakanin sa da Trump kana ga shi Roger Stone zai yi haka
zai wahala gaskiya akan yadda ya nuna Allah na tuba in ba masifa ya gani ba wato wata ta shallake kansa da tunaninsa ba ni dai yadda nake ganin abin da wuya Roger Stone zai ba da kai bori ya hau ita yi tonan silili wanda ake zato amma kuma yadda nace maka tunda shi Robert Mueller da kuma wannan kotu ta kasa gaba ɗaya da za su gabatar da wannan case nasa sun hada karfi da karfi to watakila in yi hango masifar da take kansa da iyalinsa karshen ta din ya watsa da Trump amma kafin yi wannan na ganin fa sai an dau wato sai an yi dauki ba dadi
to dangane da wannan batu da yayi har ila yau akwai mukaddashin babban attorney general wato Whitaker da yayi bayanin cewa binciken da shi kwamitin na Malaki yi ya kusa kawo karshe lamarin da ya sa hasu ƴan democrat suka fara nuna damuwa kan ko akwai wata kullaleniya ne bar ma dai mu ji abin da yake
investigation is close to being completed and I hope that we can get the report from director Mueller as soon as possible
kana ga akwai wani abin damuwa dangane da waɗannan kalamai da ya furta kan cewa an kusa kammala wannan bincike
wannan hasashe da yayi ya bawa jama'ar kasan nan gaba ɗaya mamaki a matsayin sa kuma na wanda yake azance kamar ministry ta shari'a da kasan nan kuma a matsayin sa mai kula da wannan bangare na wannan shari'a da ake yi shi wanda Robert Miller yake special abin nan prosecutor amma ni abinda nake hangowa wannan ba wani abu bane illa wata kila kawai burga aiki ce yake yi kuma yake ganin cewa ai tunda yana da dan dama bari ya dan motsi amma ya ba kowa mamaki saboda ba halin wato Department of Justice bane tai fito tai irin waɗannan bayanai ko furi shi ba
wato mai kata shari'a kenan
eh to kaga ita wannan bayani da yayi ya jefa wani ko wasu tunani da mutane gaba ɗaya wanda suka fahimci wato al'adar ita wannan the ministry of justice da yake wakilta inda kuma dama shine kamar shugaba mai kula da wannan al'amari ya daurewa mutane kai da ya fito yayin wannan furuci da kuma bayani da yayi saboda me kamar yana cewa ba al'adar su bace abin da yake faruwa kullun bakin su shuru a daure yake sai kawai an gama abu sannan sai su fito su ga wa duniya
Professor Yusuf Alhassan kenan Masauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma na jiko idan Allah ya kimo. Za mu madadin shi Professor Yusuf Alhassan da Julie Lagos Christian da ta taimaka wajen hada shirin da kuma Michael Brown. Ni Mahmud Lalo ke cewa muta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe 10:22 wato karfe 4:22 a jamhuriyar Niger, Nigeria, Kamaru da Chad. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana.
Wasiƙar mu ta farko a yau ta fito daga Safiyanu Gumal Zangon Daura da Amogali Zangon Daura da Tahir M Tahir Jambulo Kano inda suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa yau kiran mu yana ga ƴan uwa al'umman Najeriya da mu ci gaba da sanya kasar mu cikin addu'o'i Allah ya kawo mana zaman lafiya Allah ya sa mu ga bayan zabe lafiya amin Sai daga Murtala Ibrahim Zangon Daura inda yace Assalamu alaikum VOA Hausa Gwamnonin Jamhuriyar Niger waɗanda suka shiga harkokin siyasar Najeriya wani babban kuskure ne domin kamata yayi a ce harkar kasuwanci ne ya kawo su Najeriya ba harkar siyasa ba Sai daga Muhammad Musa Dambam tare da Husaini Abba Dambam jihar Bauchi inda suka ce duk tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan duka game da tsige ministan kuɗi a jamhuriyar Niger da shugaban kasar yayi bai zo mana da mamaki ba ganin hakan ba wani sabon abu bane fatan mu dai shine Allah ya sa an dauki wannan mataki bisa cancantar hakan ba wai an saka siyasa a ciki ba sai wasika daga Aminu Kano Maida Garko inda yace Assalamu VOA Hausa dan Allah ku bani dama a madadin al'ummar jihar Kano baki daya na mika sakon bangajiya ga mai girma Muhammadu Buhari bisa ziyarar gangamin yakin neman zabe da yazo mana jihar Shamu wasika Shirkar mu ta ƙarshe ta fito daga kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masat, inda ya ce Assalamu BOA Hausa, dan Allah ku bani dama na yi kira ga ƴan uwana al'umman Najeriya. Dan Allah ƴan uwana, kar ku bari aqidan nan ta kin fitowa zabe ta yi tasiri a kan mu.
Tara o fage kafin mu kammala shirin, ga wannan sanarwar.
Talaka kabar kuka kuri'ar kai cinka ka rike makamunka ita za ta cece ka.
Yayin da zaben Najeriya ke ta fara na 16 ga watan Fabrairu na shekara ta 2019.
Mun ce babban abin da za mu ba kasan mu shine zama lafiya da wadata.
Bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alkawari.
Sashen Hausa na muryar Amurka ba zai bako a baya ba, zai bi kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumdumin su.
Muryar Amurka daga Kaduna,
muryar Amurka daga Jos a Nigeria,
muryar Amurka a Sokoto Nigeria.
Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria.
Za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyon mu da talabijin da sauran shafukan mu na sada zumunta.
Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya, sannan za mu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafin mu na Facebook akan abubuwan da ke wakana.
A ranakun zaben kuma, a maimakon shirin mu na rabin sa'a da aka saba, za mu kawo muku shirin sa'a daya domin sanar da ku wayar da ake toyawa.
Don haka, sai a kasance da sashen Hausa na murya Amurka.
Duniya a kafin hannu.
Madalla, yanzu kuma ga shirin na ƙarshe, labarai a takaice kafin mu yi sallama da ku.
A takaice, jiya Alhamis Amurka ta dauki matakin kin baiwa wasu ƴan kasar Ghana umarnin shiga kasar ta, wanda hakan zai kara wahala ga ƴan kasar da ke yammacin Afirka kai ziyara Amurka. Gwamnatin Trump ta agabata hukumi ne saboda tana zargin kasar Ghana da rashin ba ta hadin kai wajen mayar da ƴan kasar ta da Amurkan ta kora. Mayakan kungiyar Al-Shabab sun kara kaimin har-haren da suke kaiwa kan mayakan kungiyar ISIS a arewa maso gabashin yankin bara na kasar Somalia mai yawan duwatsu, a cewar kwararru. Jami'an liken asiri da na tsaro yanzu na cewa kungiyar Al-Shabab ta kwace wasu rare biyu daga hannun mayakan IS a wannan makon. Daya daga cikin garuruwan biyu ana kiransa El Mari, wanda ke zama wajen da mayakan bi kirkici a kai kauye na biyu da Al-Shabab ta kwace, ana kiransa Shabab, da ke kudu da garin Kandala. Shugaban ƴan adawa kasar Venezuela Juan Guaido ya ce jami'an tsaro sun je gidan matarsa jiya Alhamis a wani yunkuri na yi masa barazana. Guaido ya ce jami'an daga hukumar ƴan sanda sun je gidan jiya suna tambayar matarsa Fabiana. A wani sako ta kafar Twitter da ya kafe, Guaido ya ce lamarin ya faru ne yayin da ƴarsa mai shekaru 20 da kakarta ke gida, kuma duk wani abu da ya faru da yarinyar shi zai dau mataki kan shugaban ƴan gurguzu Nicolas Maduro, sai dai babu wani martanin gaggawa daga gwamnatin ta Maduro. Shugaban Amurka Donald Trump ya kira tattaunawar haɗin gwiwa da ƴan majalisar dokoki na jam'iyyar Democrat da Republican suka yi kan kuɗin gina katanga da cewa ɓata lokaci ne. A wata hirar da jaridar The New York Times a fadar White House jiya Alhamis, Trump ya sake nuna yiwuwar zai iya ayyana dokar ta ɓaci domin ya gina katangarsa ba tare da amincewar majalisa ba. Trump ya ci gaba da cewa za mu ci gaba da gina katanga har mu kammala ta. Yanzu idan an ayyana dokar ta ɓaci ko ban yi ba, za ku gani na shirya matakan abin da zan yi. Jami'an Amurka na musamman, wato jami'in Amurka na musamman a Koriya ta Arewa, Stephen Begun, ya tabbatar da cewa Amurka ba ta samu cimma wani abin a zo a gani ba a tattaunawar da ake kan shirin makaman nukiliyar Koriya ta Arewa.
Da takaitattun labar muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma mun dawo a shirin mu na karfe 9:30 na dare dauke da wasu shirye-shirye da rahotanni. Yanzu a madadin Sarfilo Gumel da ya tani gabatar da shirin, da kuma Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, sai injin namu Shani ne na ku Abdul Aziz Adili Toro ke cewa mu ne lafiya. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba, shirin yau da gobe.